sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma kama mu Alpha Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma BOA Hausa. Barkamu da asubahin ranar Litini 22 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
To Ibrahim, wani jigo a jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ya ce Robert Mueller zai bada muhimmiyar shaida da za ta kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump. Kana Amurka kuma za ta matsa wa Pakistan lambar taimakawa ci gaban tattaunawar zaman lafiya Afghanistan idan shugabannin kasashen biyu sun hadu a yau Litinin a fadar White House a wani yunkurin karfafa hulɗan kasashen. Kana Burtaniya kuma na shirin azawa Iran takunkumi, ta kuma kira ga sauran kasashen Turai da su sake kakabawa Iran takunkumi da suka dage mata a shekarar 2016.
Kanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji wani rahoto na musamman kan irin bakar wahalar da jama'a ke ciki a Siriya tun bayan fatattakar 'yan ta'addan ISIS. To me yasa ake ta gargadi ga maniyyatan Najeriya da su kiyayi raƙuma idan suka isa Saudiya?
Duk raƙuman nan suke rike da cuta da ake kira MERS-CoV, wato Middle East Respiratory Virus Coronavirus.
Kamar kowace ranar Litini, Sarfilo Hashin Gumel na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakub Makeri. Wani jigo a jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ya ce Robert Mueller zai bada shaidar da za ta kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wannan wani shugaban kasa ne da yake ya take doka hanyoyi shida daga ranar Lahadi, inji shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai Gerard Nadler wanda dawa television Fox. Mueller ya shirya zai bada bahasi a gaban kwamitoci biyu na majalisar wakilai a ranar Laraba akan binciken da aka gode ya gudanar akan ko kwamitin campaign Trump ya yi wani haɗin baki da ƙasar Rasha da ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar shekarar 2016 da kuma bincike ko Trump ɗin ya yi wa bincike ƙarin tsaye. Ya kamata mu gabatar ko kuma mu bari Mueller gabatar da gaskiya ga Amurkawa, saboda dole ne gwamnati ta yi wa jama'a lissafi, kuma babu wani shugaban ƙasar da ya fi ƙarfin doka, inji Nadler. A hali da ake ji kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai matsawa Prime Minister Pakistan Imran Khan lamba ya taimaka wa ci gaban tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan idan shugabannin biyu suka hadu a yau Litinin a fadar White House a wani yunkurin karfafa hulɗan kasashen. Pakistan ta shirya tattaunawar zaman lafiya kai tsaye tsakanin Washington da kungiyar Taliban wanda suke yaki da al'umman kasar da kuma rundunar kasa da kasa karkashin jagorancin Amurka a makwabciya Afghanistan. Babban manufar wannan ziyara ita ce matsawa a karfafa haɗin gwiwa daga Pakistan akan ci gaban tattaunawar zaman lafiyar da Afghanistan, kana a karfafa gwiwan Pakistan ta ƙara ƙaimi ko kuma ta ci gaba da kokari da take yi a cikin wannan lokaci wurin yaƙi da ƙungiyoyin 'yan bindiga da 'yan ta'adda a cikin ƙasarta, inji wani babban jami'in gwamnatin Amurka. A wata sabuwa kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau a jiya Lahadi cewa wasu mata hudu 'yan majalisar wakilai na Democrat da ya caccake su a cikin wannan lokacin ba za su iya nuna wa ƙasar mu ƙauna ba. Ya ce ya kamata su waɗannan matan su nemi gafara ga Amurkawa da Isra'ila kan irin mummunar kalaman ƙiyayya da suka faɗa akan waɗannan ƙasashe biyu. Trump ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa matan suna kokari su lalata jam'iyyar Democrat, amma kuma mutane ne masu rauni da ba su da kariya, kana ba za su iya lalata mu da ƙasar mu ba. A cikin 'yan makonnin nan, Trump ya yi ta caccakar matan 'yan majalisa masu ra'ayin kawo sauyi da suka hada da Ilhan Omar daga jihar Minnesota da Alexandria Ocasio-Cortez wacce ta fito New York, da kuma Ayanna Presley daga Massachusetts, da kuma Rashida Tlaib ta jihar Michigan, inda ya fara cewa su koma kasashensu na asali su gyara matsaloli da suke fama da su kafin su fada wa Amurka abin da za ta yi. dukkaninsu dai Amurkawa ne, uku a cikin su haifaffun nan Amurka ne, sai dai kuma wato Umar wacce ta fito ta shigo Amurka a matsayin yar gudun hijira daga Somalia kafin ta zama ba Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Burtaniya suna kokarin zayyana dabarun kakabawa ta Iran ta kunkumi sakamakon kwace jirgin ruwan dakon mai wanda ke dauke da tutar Burtaniya din akan tekun Strait Hormuz ta kasar Iran, kuma za ta nemi sauran kasashen kungiyar tarayyar Turai su sake kakabawa Iran ta kunkumai da suka dage mata a shekarar 2016 a matsayin wani bangaren yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukiliya na kasar Iran din. Gwamnatin Burtaniya tana huskantar matsin lamba daga Majalisar Dokoki ta gaggauta daukar matakin magance tabarbarewar hulɗan diplomasiya tsakanin kasashen biyu, amma kuma ana samun ƙarin sukar lamiri a majalisan akan yanda jirgin dakon mai na Burtaniya ba su da kariya a bangaren tekun Straits. Wasu 'yan majalisa da sojoji sun dora laifi akan Prime Minister mai barin gado Theresa May na kin shiga wani aikin haɗin gwiwa na sintiri akan ruwa wanda rundunar sojin ruwan Amurka za ta yi, wanda Amurka din ta kira Burtaniya da sauran rundunar sojin ruwa na nahiyar Turai su yi aiki tare. Amma shi yan majalisar dokokin Burtaniya ta Downing Street sai ta dauka idan Burtaniya ta amince da shawaran Amurka na aiki tare, wato tamkar ta amince ne da tsauraran matakan da shugaba Donald Trump ke niyyar azawa Iran, inji wasu jami'an Burtaniya da na Amurka. Bangarori da dama a nan Amurka sun ci gaba da shan zafin rana da ya biyo bayan wani tsananin zafi da ya halaka akalla mutane shida, lamarin da ya baibaye kasar baki daya. Sai dai masu hasashen yanayi sun ce akwai alamar wannan tsananin zafin zai zo ƙarshe nan ba dadewa ba. Hukumar nazarin yanayi ta ƙasa ta ce akwai sanyi da ya tashi daga tsakiya maso yammacin zuwa gabar tekun gabashin ƙasar, kuma zai taimaka wurin samun sauƙin zafin, amma kuma dai zai zo ne da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska wanda zai iya jawo ambaliya da iska mai ƙarfi. An soke shagulgula a faɗin ƙasar Amurka, kana wato an soke shagulgula da suka hada da bukukuwa da shagulgulan nishadi da na wasanni. A New York dai an yi hasashen zafin zai aura ma'aunin degrees Celsius 36 a jiya Lahadi, amma kuma za a ji danshin zafin tamkar degrees Celsius 43.3 a cewar hukumar nazarin yanayi ta kasar. Da ƙarshe, wasu jerin sanarwar da kungiyar IS ta bayar a kan sababbin larduna da take da iko a kansu a cikin 'yan makonnin nan ya tada muhawara a kan ko kungiyar za ta iya sake farfadowa daga faduwar daularta da take ikirarin kafawa, inda wasu masu sharhi ke kashedin cewa kungiyar za ta iya kafa cibiya kafin daga bisani ta faɗaɗa rassanta a wurare daban-daban a duniya. A lokacin da ya bayyana a watan Afrilu bayan shekaru 5 da ya yi yana ɓoye, an ga shugaban kungiyar ISIS Abubakri al-Baghdadi a cikin wani hoton bidiyo yana rike da wasu takardu akan kungiyoyi masu alaka da su, ciki har da sababbin reshin kungiyar a wani lardin kasar Turkiya da na Afirka ta tsakiya.
Baba ya kuma makiyari aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, Majalisar Dinkin Duniya ta ce halin da ake ciki a Siriya na dada kazancewa, kuma miliyoyin mutane na ci gaba da fama da karancin kayan jinkai a fadin kasar. Lisa Shilen ta shirya ma muryar Amurka wannan rahoto daga birnin Geneva, wanda Daula Salim ta karanta.
Aikin wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman a Siriya, Najat Rochdi, shine kula da halin jin kai da ake ciki a kasar. Ta ce halin da ake ciki a wannan kasar, wadda ta shafe shekaru sama da 8 tana gwabza yaki, na da ban tsoro. Tana mai kira ga al'ummar duniya da ta kare tare da tallafa ma farar hula da ke fuskantar barazana, waɗanda ba su ma da ɗan kayan masarufin da zai raya su. ta ce mutane kimanin miliyan 11.7 na bukatar tallafin kayan jin kai kuma wajen miliyan 5 na cikin tsananin rashi. Ta ce abin ya mafi muni ga wasu fararen hula da suka kwashe wata guda a tsakiyar musayar wuta da aka yi ta yi tsakanin sojojin gwamnati da dakarun yan tawaye a yankin Idlib dake arewa maso yammacin Syria. Mai magana da yawunta Jennifer Penton ta ce farar hula akalla 350 aka kashe, sannan kuma wasu sama da 330 sun rasa mahallansu. Ta ce wasu mutane kimanin miliyan 3 na fuskantar takamamman hadari. Tana mai cewa sun makale a yankin da ake tabka yaki, don haka makomarsu na ga Allah, na ga bangarorin biyu dake gwabza yaki saboda ba su da yadda za su tsira.
Civilian infrastructure continues to be damaged and destroyed. Protection of civilians remains our foremost concern.
Ana ci gaba da lalatawa da kuma ruguza madafun rayuwa. Babban abin da ke gaban mu shine kare farar hula. Farar hula masu yawan gaske na mutuwa. Yakar ƴan ta'adda bai zama uzuri ga kowa ne ya kasa sauke nauyin da ya rataya a wuyansa a matakin dokar ƙasa da ƙasa ba. Kuma muna ci gaba da kiran dukkan bangarorin da su mutunta yarjejeniyar da aka cimma. Dan kawo kwanciyar hankali. Fento ta ce al'amarin na ci gaba da fin karfin mutane wajen 70,000 da ke zama a sansanin Al-Hol mai cike da kazanta da kuma cinkoso a arewa maso gabashin Syria. Waɗannan mutanen sun gudu ne zuwa Al-Hol tun bayan da gwamnatin Syria ta kwace Deir ez-Zor, wuri na ƙarshe da ya rage a hannun tsatsauran kungiyar nan ta ISIS. Akasarin mutanen da ke wannan sansanin mata da yara ne. Yan asalin Syria da Iraki. Mutanen na kunshe da iyalai wajen 11,000 da ake zargin na mayakan ISIS ne daga kasashe da dama. Kasashen su na jan kafa wajen dawowa da su saboda a hukunta mayakan ISIS zai kasance mayuwancin abu gare su, kuma zai hada su rigima da yan kasa. Asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF da sauran cibiyoyi na kira ga kasashe da su mai da mutanen su gida, waɗanda suka hada da yara kimanin 29,000 da mayakan ISIS suka haifa. Suna masu jaddada cewa yaran ba su da laifin komai. Hasali masu wahal da su aka yi a wannan mummunan yaki. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da harkokin jin kai ya bada rahoton kwasar wasu yara zuwa kasashen su a cikin yan makonnin nan da suka gabata. To amma ofishin ya kara da cewa har yanzu akwai wasu dubbai a Al-Hol kuma suna fuskantar makoma mara tabbas.
To Allah ya kawo sauki kuma a gaida daula. Daga Syria kuma bari mu kada Najeriya, inda a ci gaba da fadakar da muni ya ta yadda aikin hajjin su zai kasance ba wata mushkila. Ake ta shawartar su da su kiyaye hulɗa da raƙuma barkatai, kuma su tabbatar su kansu ba su kai wata cuta ba a ƙasa mai tsarki. Nasir Adamu Ilkaya, garita.
Hukumar lafiya a Saudiya ta kawo sabon tsari bana da ya sanya zama wajibi maniyyata su nuna shaidar rigakafi na cutar shan inna da agana daga duk alazan da za su fito daga kasashe da ake samun irin wannan ciwo. Ko dai da yake an magance cutar agana ma shekaru da dama da suka wuce. Tsarin da ya biyo bayan sabbin matakai ne na lafiya daga hukumar lafiya ta duniya WHO. Dama alazan kan tafi da katin shaidar rigakafi na cutukan da kan ratsa kan iyaka da ake kira yellow card ko yellow card a turanci, da akan cusa cikin passport din alazan. A takardar manema labaru daga jami'ar labarun hukumar alazan Najeriya na Hakon, Hajiya Fatima Sanda Usara, ma'aikatar lafiyar ta Saudiya ta kuma shawarci alazan da su kaucewa haduwa kai tsaye da dabbobi, musamman ma da raƙuma. Me zai faru ne in mutum ya je wajen raƙuma? Jagoran likitocin alazai Dr. Ibrahim Kana ya yi ƙarin bayani.
Na lura da haka, wasu alazan na musu da karambani sai ga alaji ya je shi abokan ya tashi daga gidan shi je haram ya dawo, shi ma bai nan je ziyara cikin gari zuwa irin su ayyukan nan zuwa su daji ije ga raƙumi. Duk raƙuman nan suke rike da cuta da ake kira MERS-CoV, wato Middle East Respiratory Virus Coronavirus. Su wannan raƙuman suke da wannan ba dan adam ba, sai ka je ka hada kanka da wannan raƙuman to ka kamu da wannan cutar. Me zai kai ga alhaji zuwa wai gun raƙumai? Yadda su ma ƙasar Saudiya suka yi, ba abin da zai hada alhaji da raƙumi sai dai alhaji mai karambani.
Wannan ya sanya bada shawarin amfani da kariyar hanci a wajen zirga-zirga da zai rage fargabar yaduwar wata cuta daga atishawa ko tari. Shugaban hukumar alazan Najeriya Abdullahi Muktar ya ce yayi garan bawul ga tawagar jami'an lafiyar alazan.
Misali, wata rana mun ɗebi ma ma'aikata mun tafi rangadin mun ziyarci kasashe daban-daban mu nazarin yadda suke tafiyar da aikin hajjin su muka je Pakistan suna da alazai 250,000 amma ma'aikatan kiwon lafiya su gaba daya 450 mu shekarar Najeriya muna da alazai 65,000 jami'an kiwon lafiya daga jihohi da tarayya yanzu mun kai mutum kusan 2,000 akwai hankali gwamnatin jiha ta kashe kuɗi na tarayya ta kashe kuɗi kada aka ce dole akwai gyara a yau aka waye gari gaba daya da gwamnatin tarayya da na jaha in ka tara ma'aikatan kiwon lafiyar da za su tafi aikin haji ba mu wuce mu 350 ba wanda da kawai ana tafiya ne irin abin da na bella badin ko kaga su ma dole su kalli mutum a matsayin bahaku shi ma da harkan kiwon lafiyar ai ba wanda yake kula a ce ni a'a in likita ne kai a zo sai an tantance ka sai ka kawo shaidan kai likita ne ko nurse ne sai ka kawo shaida in da ina son yin hikaya saboda aboki na ne kawai na rasa inda zan maka sunan ka sai in sa sunan ka a cikin ba su ba da magani kawai a liƙa maka pharmacy yanzu aka zo aka ce a tantance ba gare ni wannan tantancewan ne ba aka gano likitan Adama wanda yake likitan bogi ne kwanan nan a tantancewan bana
sannan ga kasashe masu zazzabin zika da wani sauro ke haddasawa an bukace su su kaucewa duk wani yanayin da za su gamu da sauro Saudiya na bukatar duk mani ya ci ya samu rigakafi daga mura mai zafi kwana 10 gabanin tafiya aikin haji an ba da wani umarnin fesa magani ga duk hanyoyin da alazai daga kasashe masu wata cuta za su bi Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Nasiru yanzu kun bari mu koma gefe guda Safiru Hashim Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Idan masu rarrayen shirin ciki da gaskiya za su tuna tun watan Yulin shekarar ta gabata ta 2018 ne. Wannan fili ya fara kawo muku batun takaddamar da ke wakana akan filayen noma da gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummominta na yankunan kananan hukumomin gagarawa, silatan karkara da garki da kuma taura. Tun kimanin shekaru 4 ko 5 ne, al'ummomin yankunan suke zargin gwamnatin jihar Jigawa da yunkurin karbe gonakinsu da filayensu masu fadin marabba'in hekta 14,000 wanda ta mika su ga kamfanin wani hamshakin mai masana'antu dan kasar China da ake kira Mr. Lee domin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake duk da yake dai an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga dukkan masu gonaki da filayen da wannan aiki zai shafa to sai da jama'ar yankunan sun zargi gwamnati da hada baki da kamfanin Mr. Lee domin kwace musu gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni. A baya wannan fili ya kawo korafe-korafen su mutanen da wannan aiki ya shafa. Har ko muka kawo muku bangaren gwamnatin jihar kan wannan aiki da suka saka a gaba. Kasancewar wani cigaba da aka samu kan wannan takaddama ne yasa wannan fili ya waiwayi wannan batu. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashim Gumel. To kamar yadda gwamnatin jihar Jigawa ta ce babu gudu babu ja da baya akan wannan aiki na Mr. Lee. Haka zalika su kansu al'ummomin da wannan lamari ya shafa sun yi tsayin daka suna cewa za su yi amfani da dukkan damar da suke da ita wajen ganin gwamnati ba ta yi musu karfa-karfa ta kwace musu gidaje da gonaki da kuma filaye ba. Wanda hakan ya sa da taimakon wasu lauyoyi suka shigar da ƙara kotu. Kuma wata babbar kotun jiha da ta yi zamanta a garin Gumel ta bayar da umarnin a dakatar da duk ayyukan da ake a gonakin har sai kotun ta gama sauraron karan lamarin da ya sa su al'ummomin da lauyoyin da suka shigar da karan ke dauka a matsayin wani babban ci gaba kamar yadda za ku ji a wannan hira da Muhammad Ibrahim Kwari yayi da jagoran lauyoyin Dr. Nasir Adamu Aliyu
ita shari'ar misali mutanen gagara shari'a ce ta shafi garuruwa da yawa a kalla ba gatar na ganin za a kai kan mutane 3,000 ta gida gaba daya wanda abin ya shafa misali ko samawa to amma ka san asali mutane 22 ne suka shigar da ƙara a madadin gabaɗayan al'ummar to amma da yake ka san
madadin mutane fiye da 3,000
yawa to kuma shi ka san tsari na aiki na lauya komai akwai yanda ake yin sa akwai matakin sa bisa haka ne bayan da muka karbi karar wato ban muka fara da farko amma daga muka karba sai muka ga cewa ya kamata mu duba yanda aka shigar da karar da yanda yanayin take domin ai nasara sai muka ga cewa mun kuma bisa ka'ida ka'ida shine duk mutumin da ya mallaki guri ba gado ba alaka ba dangantaka ba musharaka to ba zai yi wani ya zo shigar masa da kara ba domin ma'ana a doka bai san asali da tarihinsa ba. Bisa haka sai muka juya muka auna muka tattauna da mutanen muka ga cewa shi wanne ne daga ciki zamu fara. To shine sai muka samu wannan mutane 13 wanda yake ya shafi kamar kuma ce zuciyar aikin. Bisa haka sai muka fara kamar sharafa gece wannan.
Idan kace zuciyar aikin me kake nufi?
Ah, ma'ana cewa misali aiki ni da su wanda aka bawa gurin wanda suke ce an kwaci gurin su an ba su wayannan Chinese ma'ana inda suka fara aikin ma'ana wato kaman ginshiki na aiki misali kaga ai ko ina ne sai ka fara saka wato foundation ko to misali daga daidai inda muke ganin muka kama wannan kan mun kama foundation din
wato shi ne gwanda za su kafa office shi da wurin adana kai
lalle haka ne domin a cikin ma ina gana akwai inda aka gina wato babban gudauki aji kai wato store warehouse kenan so to wa'annan daga cikin mutane 13 nan wasu a cikin su aji hada suke wadu kuma alraba suke to wa'annan su ne wa'anda muka fara da su a madadin misali wa'annan mutane da suke da korafi
dan haka mutum 13 nan kowa yana wakiltar kansa ne amma ba sauran al'umma ba
eh kowane kansa yake wakilta da gonarsa amma a ciki ma akwai wanda yake kan mutum uku ne ko hudu suka shigar da dai domin yan gida daya ne ko kuma suna da dago gado mai alaka saboda haka wa'annan kowane iyaka gonakin su ke fada wani za ka ga ba wai gona daya ce ba gona ce a can da nan da can aka hadi so aka shigar da kara kaga tunda duk tasa ce sai aka shigar ta a guri daya amma ba zai yi misali mu dauko wancan gidan mallam liman da gidan misali daga ci ba a ce mu hada su mu shigar da kara so aka kowane tasa yake yi shi sa iyakan sa ya fada da kuma abin da yake cikin gonarsa
dan haka wato shari'a wata kila tsari na shari'a an yi la'akari da yadda kowa ya mallaka kila wani gada yayi wani saya yayi wani kuma watakila kyauta aka bashi
gaskiya ne kamar daga cikin waɗannan mutane 13 da suka shigar da ƙara waɗanda kotu ta ba da umarni cewa basu kada a kore su gurin su har sai an yanke hukunci a cikin su ina ganin mutum ɗaya shine kai wanda isa ya sauran mutanen gaba ɗayan su aka ga ko wani saboda shekara 250 suka gada wani kakanninsa ne suka yi sare gurin wani bulamu ne ya bawa kakansa ya bawa babansa ya gada wani kuma a mahaifiyarsa ce ma ta gada ita wata hanya na ta iyayen shi ma ya gada a gurinta to kaga kowane da yanda ya mallaki nasa gurin.
Wai tartibi ɗan mai da kai baya da kuka je kotu a madadin waɗannan mutane 13 daga cikin ɗaru wato dubban mutane 13 na mutanen gagarawa ɗinnan me kuka nema a wurin kotu dangane da wannan batu na gona kansu?
Abinda muka nema a wurin kotu shine na ɗaya kotu ta ce misali ta yi hukunci kan cewa an kutsa filinsu ba bisa ka'ida ba wannan shine farko tuku idan kotu ta ma haka cewa an kutsa bisa ka'ida sannan kotu ta ce an karbe gurin su ba tare da ka'ida da doka ta tara ba ta bayar ba ta ce abi na uku cewa kotu ta ce an karbe gurin su ba tare da an ba su takarda ba kuma hannu da hannu haka doka ta ce ba sabanin inda suka ci sun kai ko wani gida wannan yana sa nan muka ce kotu ta fidda su so wayannan Chinese suke ciki su ta fidda su sannan kuma kotu ta sa dan biya su kudin wahala domin yanzu gaba ɗayan su a wannan lokacin da aka tabar zaɗin nan ba wanda yake noma gurin sa saboda an riga an nike gurin an karbe an hana su shiga so wannan shine abin da sannan muka ce kotu duk abin da zai adalci kuma ta yi a ciki shine abin da muka nema
na to yanzu gashi da akan shari'a tsawon watakila watanni 5 ko wani abu mai kama da haka an ba da wannan ko order da ake ambatawa tartibi shi alkali me yace
abinda alkali yace mun zo gaban sa mun nemi cewa lalle a umarci wannan mutane su dakata su fita daga gurin nan tukun ga waɗannan mutane da suka kara har sai an gama sauraron karar na idan kotu cikin adalci ta ga cewa abinda aka yi an bi ka'ida to shikenan ko kotu eh wato su daga kara kenan in kuma kotu tace a abinda aka musu ya saba ka'ida saboda kaga dole waɗannan mutane su fita daga gurin su idan su ma suna su dauka kara amma fa abinda ko take ta shine ita a iya nazarin ta yanzu tun da yake dai mutum ba wanda yake cakkacewa mutanen su suka kara wurin su a kwaci kuma ko da su wanda muka kara din daga gwamnatin da su kamfanin su mutanen jami'an sun ba wanda yace ƙarya ne mutanen ba gurin su bane abinda duka suke cewa da kanin gwamnati da su mutanen nan an biya su kudin ranko sannan kuma an kawo ne saboda ci gaba sai kotu ce to tunda mutanen suna da wannan takaddama sanar da ja abinda muke cewa shine ku saurara kar ku karba musu gurin su ku bar su ci gaba da amfani da gurin su mu zo mu gani ma'ana
ci gaba da nomawa
yawa mu muka washe da cewa an kwace musu guri ba abu ka'ida ba sannan gwamnati kuma ta kawashe da cewa a'a da ta karbi gudun nan ta bi ka'ida sannan kuma ta ba su sannan kuma gwamnati ta kawo shaidar cewa wannan guri da kawo ta karbe ne bisa dokar cewa wato dan al'umma ma'ana public interest ko muna cewa ko a karbi kayan mutum a ba wa kamfani da zai ci riba shine abin da doka take nufi ko kuma a'a sai idan za a yi kaman makaranta ko kuma wani tsari wanda yake zai amfani al'umma ko shine to wannan shi da abin da yake so ko tabbatar mana kuma mu abin da yake shine tunda doka ta ce ba za a karbi kudin mutum a wurin mutum ba har sai an kira shi an ba shi takarda hannu da hannu ba wanda sai hannu gwamnati karbi wurin mutum amma doka ta ce sai an bi ka'ida to shine abin da yake cewa
ka'idar shine sai in abin da zai amfani al'umma kamar makaranta daga ambata ko wannan mai kama da
banda wannan kadai ko da za ka karbi gurin mutum zai amfani al'umma a ce asibiti ma za ka yi a cikin garin su ai kaga dai karshe kenan makaranta sai kotun koli ta ce kafin kai mutum wannan sai ka sanar da shi a rubuce kuma ka bashi ba ka ba wani ba ka kai hannu da hannu ka je gidansa ko inda yake sana'a ko inda aka san dai wani adireshi ne na tarsibi sai a ce masa malam wane ga takardar gwamnati na sanar da kai cewa za ta karbe wannan guri za ta amfani da shi da al'umma ko amma za a kazo za a yi maganar yanda za a yi ranko idan akwai lalle a akwai kanya akwai waye mutumin kauye da mai gona abin da zai kenan da bino da sauransu da dorawa ko kuka sai a auna sai a gani sai a kirga sai a biya bisa wannan hakki shi kuma ko wani ce ne wani guri sai to ga wannan guri ko karba in akwai gini a ciki sai gwamnati auna ginin ta yi kiyasi valuation kenan ko in ta yi kiyasi sai kuma ta ci to ga abin da muka yi kiyasi na gwamnati hukuma tana hukuma ma'ana ai kaga kamata ake dauka ita abu ne wato ta yar tsakatsaki ba ruwanta da kowa to shine abin da doka ta tanda
to idan Allah kai mako mai zuwa za ku ji abin da wasu daga cikin waɗanda wannan aiki ya shafa ke cewa kan wannan hukunci na kotu yanzu amadadin Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku ni Salfili Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri ya dawo da labaran duniya amman fa ta kaice
to wani jigo a jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ya ce Robert Mueller zai bada muhimmiyar shaida da za ta kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump ya ce wannan wani shugaban kasa ne da ya take doka har sau shida daga ranar Lahadi inji shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai Gerard Nadler yana faɗa wa talabijin Fox a hali da ake ji kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai matsawa Prime Minister Pakistan Imran Khan lamba ya taimaka wurin ci gaban tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan idan shugabannin biyu suka haɗu a yau Litinin a fadar White House a wani yunkurin karfafa hulɗan hulɗa tsakanin ƙasashen Pakistan ta shirya tattaunawar zaman lafiya kai tsaye tsakanin Washington da kungiyar Taliban da suke yaki da al'umman ƙasar da kuma rundunar ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin Amurka a makwabciya Afghanistan
to masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin mun wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman shi Baba Yakubu Makiri da ya karanto mana labaran duniya da Salamun Abu da ya hada mana sautin da injiniya mana wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmu sai garba ke cewa sai kuma da hanzo
VOA Afrique.